Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, suna iya samun wata tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya, duk a Jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sai kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Suna na Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, tare da wakiliyar mu a can, Binta Ibrahim, wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masararo, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe, shiri don matasa. To a yau za mu tattauna ne akan siyasar mata da matasa a Najeriya. To kasar Amurka dai ta zamo tamkar madubi da kasashe masu tasowa ta fannin demokradiyya, a yayin da a halin yanzu ita kasar ta Amurka take cikin yanayin zabe tsakanin mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da kuma Donald Trump, tsohon shugaban kasa wanda ya dawo a karo na biyu. To gwamnatin demokradiyya dai gwamnati ce da jama'a suke taruwa su zaba domin kansu, wanda kuma suke wakilta wayanda suka yarda da su domin su jagorance su. Idan muka duba kasashen duniya kamar Amurka da ta zamo tamkar madubi ko kuma fitila wurin haska harkokin mulkin demokradiyya, kasa kamar Najeriya tana koyo harkokin mulkin demokradiyya ta ne daga kasar ta Amurka. Ko da yake har yanzu mata da matasa suna rarrafe ne a demokradiyya a nan kasa Najeriya. To koya ake aiwatar da tsarin demokradiyya a Najeriya, musamman idan muka yi dubi da bayar da dama ga mata da matasan su shiga a dama da su a fagen siyasa, kamar yadda muke gani a Amurka, inda a halin yanzu ake babban takara na darewa kujerar shugaban kasa tsakanin mace Kamala Harris da kuma Donald Trump, tsohon shugaban kasansu. Idan aka yi la'akari da yadda demokradiyyar Amurka take bayar da dama ga mata da matasa, misali ko da a yanzu an ga yadda mace Kamala Harris ta zamo ita takarar kujerar shugaban kasa na Amurka a babbar jam'iyyar kasar, wato ta Democrat, da wasu damarmaki da cikin mata da matasa da suka samu damar shiga a dama da su a Amurka, to za a iya tsammanin ganin haka a Najeriya kuwa? Mun tattauna da 'yan siyasa maza da mata akan yadda suke kallon irin damar da suke samu a fagen demokradiyyar kasar. Na kuma tuntubi malami mai fashin baki Dr. Sadi Garba na kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna, inda ya mana fashin baki akan makomar siyasar mata da matasa a Najeriya. To sai ku biyo domin jin tattauna da muka yi da 'yan siyasar. Ta cikin ajin namu muna tare ne da
sunana Honoru Maria Simon Dogo, Publicity Secretary na jihar Kaduna PDP, tsohuwar yar majalisar House of Assembly da kuma former commissioner so biyu a jihar Kaduna Women Affairs.
To barka da zuwa cikin wannan ajin namu. Sai kuma Hajiya.
Da sunana Saratu Abdulaziz, SA na gwamna on stakeholder relation, wanda suke da ruwa tsaki a jam'iyya.
Sunana Samsa Abisufi.
To barkan ku da shigowa nan zauri. Mu yau muna so mu ne mu dubi zuwa ga irin siyasar da ake gabatarwa ko kuma ake gudanarwa a wayansu kasashe na shugaban kasa a Amurka, inda a karo na biyu aka samu mace da ta tsaya take takara da alamun ita ma za a guga da ita, wato Kamala Harris, tare da abokin takaranta Donald Trump, wanda ya kasance shi ma tsohon shugaban kasa ne wanda ya sauka. To ana kuma hangar wani abu ne za mu iya koya daga irin damarmakin da demokaradiyya ke baiwa mata da matasa don a dama da su a harkar mulki a kasashen da suka ci gaba, musamman kaman Amurka? Wani abu ne za ku iya gani kuma ku koya a ciki?
To kamar ni ina iya dubawa, kuma za mu iya koya daga siyasan Amurka. In kin duba sai ki gan cewa har za su iya bar mace ta kai matsayin takarar wannan kujera din, ba kaman mu a nan kasanmu na Nigeria ba. Za ki gan cewa in ma mace ta fito tun daga primary election ma za a dasa ta, balle ma ana maganar kujeran president ne. To wannan ya nuna cewa America sun riga sun sha gaban mu, kuma mu ma a nan kasanmu Nigeria akwai wasu abubuwan da ba za mu iya yi ba saboda addininmu ba zai iya bar mu sake kai sai mu yi abubuwa ba, musamman kamar yanzu a ce mace ta zama shugaban kasa a Nigeria. To gaskiya abu ne mai wuya wanda za ta iya yin shi, amma kuma ana iya ba mata dama su nema su zama ko mutum ya nema takarar gwamna ko ya nema takarar senator da sauran abubuwa, amma shugaban kasa ina jin ba mu riga mu kai wannan lokacin ba, kila a wo mutukuna.
Mana sadu barin dawo kanka, siyasar Amurka ta zama kaman wani matubi ko kuma fitila wanda mutane suke kunci kasashe suke haska alƙiblar siyasar su da shi, musamman kasashen Afirka, yanda a halin yanzu ma ana cikin zabe ne a Amurka, inda akwai yan takara guda biyu, wato Kamala Harris wadda ke mataimakiyar shugaban kasar na yanzu, da kuma tsohon shugaban kasar su wato Donald Trump, wanda yake dawowa a karo na biyu domin yin wannan takara.
To jama'a assalamu alaikum. Mafi yawa kamar yanda kika faɗa, muna ɗaukan al'ada ko kuma koyi da yanayin Amerika a demokuraɗiyyance, amma mafi yawa idan kika lura a nan Afirka, ko ma in yi reference da inda nike nan Najeriya, za ka ga mata da matasa ma ba sa samun irin wannan damas duk yunkurin da suke yi. Za ki ga saboda idan kika ɗauki ita siyasa musamman a nan Najeriya, mafi yawa addini da ɓangaranci ya zo ya yi katutu a cikinta. To shi yasa mafi yawa ko mace ta tsaya takara za ki ga ba su suka kaiwa labari ba. Misali, ai an yi mun gani kuma a takarkarun da suka gabata, musamman kamar na shugabancin ƙasa, ita wannan Madam Sarah Jibril ai ta taɓa yi har karo biyu. Akwai zaɓen fidda gwanin da aka je ma za ki ga ƙuri'a ɗaya ta samu, ko ba a gane ba? Yau idan kika duba da Amerika, yau ita wannan mace ita ta yi mataimakin shugaban ƙasa, ƙarshe ma shi shugaban ƙasar da kanshi ya janye takara a jam'iyyar tasu, kuma aka ce ita ta maye gurbin ta ta yi takara. Kuma muna gani yadda take samun goyon baya, saboda su a can Amerika suna diba wani irin ci gaba za a kawo. Kuma mafi yawa a yanayi mu mukan ɗauki mata suna da tausayi, ko ba a gane ba? Da kuma damuwa akan hali yau, ko akan kula da iyali ne da sauransu. To kamar yadda nake faɗa miki, matsalar mu ɗaya ce a nan Najeriya ko kuma Afirka shine ɓangaranci ɗin nan, musamman Najeriya da addini da ya shigo ciki. Saboda ko a nan Najeriya za ki ga ai matan sun ɗan samu damammaki a baya, kamar takarar gwamna haka, wanda daga shi ake farawa a kan ƙwazon mutum, wani ya tafi sanata, wani ya tafi shugabancin ƙasa. Misali a Taraba, kamar maman Taraba kin ga ta tsallake zaben fidda gwani har an je takara na gama gari da ita, wanda ma an ta zargin cewa ita ta yi nasara ma a zaben, aka tafi kotu, kuma kin ga yadda abu ya faru. Haka Adamawa, idan kika ɗauki Binani, ita ma ta tsallake zaben fidda gwani har ta je zaɓe na gama gari, wanda da yawa kuma al'umma sun zuba mata ƙuri'a, wanda ma an sha kyautu da su san cewa ita ta ci wannan zaɓe, aka tafi kotu, kuma abin ya zama yadda ya zama. To ina ganin a Najeriya kila an ɗauko hanyar da nan gaba mace za ta iya yi, kuma za ta iya riƙawa, muddin muka cire ita wannan siyasar ta ɓangaranci da kuma addini, kawai mu dubi ci gaba.
To assalamu alaikum. Ita in kin lura London Amerika,
kowa yana so ya koyi da ita. Lardi ne da take ban kasa rayuwar mutum kuma ake kai shiga kowa yana sha'awa koda ba a wuce ta ba a zo kankan da ita. To labudda shi in an ce maka harkar siyasa ita a duniya inda zamu lura ba mace ba namiji saboda kowa yana bada nashi gudunmawa kuma kowa sai da shi. Balle kuma mu a nan kasar mu Najeriya matan ne suke da ƙuru'u sosai.
Haka ne.
Ko matan ne suke bada guduma suke kawo abinda mazan su basu yi ba.
Kamar me kenan?
Yau wato yanzu misali mace aka ce ana zabe. Mace ne ake sa ba a taba sa namiji a kanbasas ba. Kanbasas su ne masu shiga su yi tuntuɓa a cikin gida.
Gida.
Mata ake sa su yi kanbasas saboda ƙato dai ba zai shiga cikin gida ya ce a fito da mata.
Musamman arewa.
To shi yakan kawo dalilin datsewar mace cewa an ɗauke ta ne kawai ababen da za a amfani da ita a cimma nasara. To amma yanzu alhamdulillah mun gode Allah kai ya waye akwai fahimta an samu ƙarin ilimi. An lura ma cewa mace ce take da ƙarfin imanin da za ta ce bari a raba shi. Mace ce take tunanin wane ya taɓa taimaka mata. Barin kirawa ne shi ma ya ɗanɗana ko kuma a yi da shi. Namiji shi yana da izza da iko cewa ai a bi shi. Mace kuma tana kawo kyautatawa cewa ya cancanta wannan ya kamata a yi da shi. Muna godiya ga irin buɗewar zuciyoyi da aka samu. Dan sai zuciya ta buɗe kake sani me kike
zuciya
ta fara fahimta da wayewar kan cewa ashe mace ma takan taka rawa fiye da ɗa namiji. To dan siya muna cikin wannan kuma Amurka muna so mu yi dubi da ita. Duk wani abu zaka je kowa yana tashi da yar visa shi kuma yana so ya je Amerika. In ka je Amerika kololon wayewa ne da fahimtar rayuwa ta sami ka. To tunda Amerika har ta iya bada mace daman ta fito a matsayin takarar shugaban kasa. To ba mu tunanin cewa mu ma za mu kasa wannan a nan Najeriya.
Kamar yadda kika faɗa cewa mata su suke da gudunmawar kawo ƙura da kuma yakin neman zaɓe ga duk wani namiji ma da zai tsaya ko kuma ya kai wani mataki a shi siyasar. To Amurka kuma tana ba da damammaki musamman ga mata ga matasa ɗin wurin samun 'yan majalisu tun daga na yanki har zuwa na jiha da kuma na tarayya. Yayin da in aka duba irin abubuwan da muke da shi a Najeriya za ki ga ƙalilan ne ake da su a matsayin sanatoci ko kuma 'yan majalisar tarayya. To idan ko aka dawo majalisar jihohi wanda abu ne wanda zaki sha mamaki idan aka ce miki arewacin Najeriya a Kaduna dai an ce kwara dai. So wannan abu ne wanda yake nuna cewa har yanzu dai akwai wani gurbi da mata ba a bari sun cika ba. Ba ku shirya ba ne ko har yanzu dai akwai ɗar-ɗar ne.
Ita mace ƴar wata a yanzu ni da nake da ke a kuma inda muka samu rauni kenan. Ban so ki wuce ni ba ki so ni ma in wuce.
Wato muna da kishi.
Mu ne matsalar kanmu ba ƙarya ba ne. Mace ita ce matsalar kanta da yau za a ce an waye da mace za ta fito ta ɗaga tuta a samu 100 sun biyo ta wallahi mu za su yi sun zama abin tausayi saboda mu suke amfani.
Kamar da nayi miki bayani siyasar America da siyasar Nigeria muna koyo ne kuma kamar da ita Hajiya ta riga ta yi bayani za ki gane cewa a Nigeria fa sai an ci gaba da wayar da ido kafin za mu kai nan gurin. Ba mu kai ba muna cikin tafiya ne kuma wannan tafiyar shine har ya kawo ga yanzu ana iya samu mata na fitowa har su samu matsayin da ake kira senators da kuma house of reps dama ba mu da su gaba daya. Ina ga ana cin gaba yanzu dai haka ido ya fara budewa kuma mu matan ba za mu zo na ba dole ne mu ci gaba da bude ma mutane ido mu nuna musu ba wai muna neman mu yi gasa bane da su a muna so mu kawo kasar namu ne ta gyaru kamar da ita Hajiya ta faɗa mace ta fito sai kuma komai lalacin mace. In kina a kujera a matsayi to zaki so mata da matasa duk wanda suke yawanci su masu samu su taba ba zaki taba tashi cewa kin guje mutane gaba ɗaya ba bamu ba kaman mazaje
amma yanzu Hajiya take cewa matan ba sa son a fi su ba sa son zarce su
akwai wannan kishi na mata da mata akwai kuma irin wannan fahimta na maza cewa in aka ije mace da kin je son daya mutane sun fahince ki to gudun ganin cewa kin sha gaban su kuma namiji yana gan bai son mace ta sha gaban shi. In kika duba wurare da dama da aka ba mata dama sun yi rawa a za a gani kuma wannan na damu a ce jihar Kaduna gabaki daya ba mata ba su yi fam ba 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 su yi takara ba amma mace ɗaya muke da ita a nan jihar Kaduna wancan karo ma da aka gama wancan zubi da aka yi na state assembly mace ɗaya muka samu su samu comfort wannan karo ma mace ɗaya muka samu daga Lere local government. To ba wai matan ba sa fitowa ba kuma ni ban yarda cewa ban tunanin cewa mata ana ba su abu ne a settling din su cewa a ku janye ko wani ba suna kai iyakan kokarinsu.
Me kuke ganin yake dakile yunkurin da mata suke yi na shiga harkar siyasa?
Wallahi zancen kuɗi ne don ko kana so ko baka so akwai zancen kuɗi a siyasa. Zaka iya fita campaign baka da kuɗi ne wanda zaka ɗauka motoci abinci da za a ci ruwan sha zaka ba matasa sai kana da kuɗi. To irin wannan kuma yana kawo mana cin baya saboda akwai namiji yanzu da wani zai iya dauke shi kawai kai tsaye ya ce mishi zo ka shiga takara zan sponsor ɗanka amma mu mata in wani namiji mai ce miki bari in taimaka miki to sai dan a bata ka a siyasa sai san al'adun maka alaka da wannan mutumin da ke taimakonka an kawo wasu maganganu da ba daidai bane to sai suna amfani da irin wannan damun suna dase mata to mata kuma ba su da karfi ruwan ba za su iya tsaya har ka ganga an kai ga cin nasara ba
bari kiji ai yanayin siyasa ita kasar ce musamman Najeriya mafi yawa abin ya gurbace kudi sun fi tasiri akan waye kai wannan shine yake kawo ma mata rauni wurin yin takarar to da irin haka ake dankofar da su ya zamanto cewa ba sa samun dama a matsayin mu na matasa duk irin kokarin da muke yi kenan mata da matasa su samu dama walau ko za a samu canji ga ita kanta demokradiyyar ta kasar ko kuma da su kansu jam'iyoyin gaskiya mafi yawa mata da matasa suna samun rauni a yanayin yanda ake gabatar da zabe ko kuma demokradiyya a nan Najeriya mafi yawa ana barin su baya
to bari mu dawo kan ita siyasa ta Amurka wanda ana kan fafatawa ne menene ra'ayinku akan wannan fafatawa da ake yi a tsakanin wato mataimakin shugaban kasa ne yanzu wato Kamala Harris wadda ake ganin za ta tabuka abin kirki a wannan zaben sannan kuma da abokin takaranta wato Donald Trump wanda yake shi ma tsohon shugaban kasa ne wanda shi ma yake da magoya baya a cikin kasar
gaskiya abin da zaga insha Allah wannan karan dai mace za ta yi abin gani muna fatan har
ya mu Hillary Clinton ta taba takawa
ta taba takawa kuma ke ma kin san Hillary danne ta akai abubuwa
da ban sani ba madam
ai yadda muka ga miki abin da ke faruwa a Najeriya zai tsallaka saboda san rai ya faru a America
mu dai muna addu'a Allah ya bata wannan kujeran saboda Allah ya bata wannan kujeran akwai police da za ta kawo wanda kuma dole ne wasu police Najeriya za ta iya koyo da sauri akan wannan policies kamar da kika yi magana mu da Hajiya yanzu mun shiga siyasa na kuma har muka inda muka kai akwai wanda kuma tasowa ne suke dole ne mu mentoring din su mu gan cewa sun kai ga irin mu to mu da ita yanzu mun riga mun zama jigajikai a cikin wannan abu ba mu da soro ko menene mu zama dauka to wanda suke baya muna encouraging din su da cewa su fito kamar yanzu Allah ya ba matan nan sa'a mu din nan ma a Najeriya za mu yi wata gangami har an koma sai mu yi mu nuna ma duniya cewa muna supporting ninta a nan America saboda haka nan muna mata fata kyakkyawa fatan alheri saboda in aka bata wannan abu to policy da za ta wanda zai shafi mata har Najeriya za a kawo da ci gaba ne ba ci baya bane
komai na duniya shi sanni lokaci ne dama an faɗa mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa kaman da shi ga
To sai dai a Najeriya an dade ana kokawa kan yadda ake tafiyar da demokradiyya ta kasar wacce take cewa tana kwafowa ne daga yanayin tsarin mu demokradiyyar Amurka musamman idan aka yi la'akari da rashin bayar da dama ga mata wanda sai dai a ganshi a rubuce amma ba a zahiri ba ga mata ga matasan kasar ba kamar yadda ake gani a Amurka ba. To Dr. Sadi Garba malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna ya ce makomar siyasar mata da matasa yana tangal-tangal a Najeriya. Ya ce rashin kuɗi yana ɗaya daga cikin dalilan da yake kawo tangal-tangal a siyasar mata da matasa a Najeriya.
Sunana Malam Sadi Garba, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a to Kaduna Polytechnic. To, abin da zamu ce makomar siyasar mata da matasa a Najeriya gaskiya makomar ba abu ne mai kyau ba. Ganin yadda har yanzu su tsofaffin 'yan siyasa masu shekaru da yawa wanda suke kuma da kuɗi a hannunsu sun danna fagen siyasar. Saboda haka kuma tunda siyasa yanzu akwai romo a ciki to sai dai matan da mazan da matasan su tashi tsaye su kwato ma kansu inci amma yadda tafiyar ake kin ga a kaidar ma na da ministoci an ce akwai 35% affirmative action kashi 35 na ministoci zama mata ne to amma wannan gwamnatin najin bata wuce kashi 10 zuwa 11 ta bayar na mata ba, so kin ga wannan ba kin ga ba su shirya ba kenan. Saboda haka yanzu babban cikas din da mata suke samu shine bangaren al'ada ta garruka da yare, da kuma wani hani na bangaren addini da ya hana mata, da kuma talaucin matan, damuwancin matan siyasa a bace da ke bukatun kudi mai yawa. To ga akwai matan da suna da kudi amma ko ba su shirya kashe kudin ba, saboda haka akwai matan amma dai mafi yawa matan ba su da kudin da za su yi takarar siyasa, haka da su ma matasan. Saboda haka abokin ko campaign za a yi ko poster za a sa ko zuwa za a yi yawace za ki ji an ce ana fan ma da za a siya na jam'iyya, sai da an ce a fan miliyan 10, miliyan 20, miliyan 50, to mata nawa suke da wannan kudin?
To akwai wani abin da za a iya koyi ko kuma za a amfana da shi idan aka duba da yanda yanayin siyasar Amurka take?
Eh, akwai abin koyi
da dama da take ba mata
da suka ba mata. Ai su ma dai ina ganin kusan wannan shine karo na biyu ko uku da aka ba mata dama din ta su sai takara har a matsayin shugaban kasa. Yawwa, saboda haka ai su sun dade a siyasa shekara 250 kin ga ba yau bane. Mu ko yanzu shekara 25 muke magana, saboda haka mu ma za mu kai wannan matsayi nan gaba. Ai mata da suna fitowa ana zaɓar su a ƴan majalisu, chairman din karanin hukumar ministoci, commissiononi, da inda wanda ake zaɓa da wanda ake naɗawa ƴan majalisu na jiha. To aka ci gaba da haka, abinda da yake so yanzu ƴan matan su samu empowerment, wato samu zama da ƙafafunsu, ya zama suna da kuɗin kuma sun shirya za su shiga siyasar, kuma su ƙudiri aniyar cewa ba za su mai mata kurakuran da su mazan suke yi ba. To wannan shi zai sa a gwammace gara macen da namiji, amma bakar sai da su yi kuskuren da waɗancan mazan suke yi a gwamnati.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku masu sauraro, za mu leƙa ɓangaren kwalaba.
To masu sauraro, a fagenmu na girke-girke yau na tare da Hawwa Usman, wacce za ta kawo mana girki. Me Hawwa take tafa da shi ne a yau?
Stuffed masa.
Wato wanda aka cinkushe shi da kayan daɗi da kayan aramashi.
To waina dai wanda ake sa nama a ciki.
To.
To abinda muke bukata idan za mu yi wannan masa, muna bukatar nikakken nama, muna bukatar shinkafa, muna bukatar yogurt ko kuma nono mai kyau, muna bukatar yeast, muna bukatar albasa, muna bukatar kayan miya kamar tarugu da albasa, muna bukatar citta, muna bukatar tafarnuwa, muna bukatar suga, muna kuma bukatar gishiri.
To shi duk kuma waina ce nan za a yi na kuma shinkafa?
Waina ne shinkafa.
Amma nan waina ita ana cin ta da miya ne koko ita kanta kankin kanta ta isa kanta?
A'a, haka ake cin ta. Za a iya cin ta da breakfast a ɗan sha da ruwan Lipton haka.
To muje zuwa Hawwa wannan kayan daɗin da na kusa a yi ta ne ma in koya.
Da farko dai idan za mu yi soft masa, za mu zo za a jiƙa shinkafa kaman gwangwani huɗu hakan nan. Idan kaman gwangwani huɗu mutum zai yi, za a jiƙa shinkafa, wato shinkafan tsofarin shinkafa. Idan aka jiƙa ta, za a bar ta dai ta jiƙu daidai yadda za a yi waina. Idan ta jiƙu, sai a zo sai a tsane ta, a wanke ta dai a tsane ta, sai a niƙa ta.
Jiƙaƙƙiyanta
in aka wanke ta, za a zuba da faffan shinkafa. Shi kuma da faffan shinkafa muna buƙatar kaman kofi ɗaya, amma ba babban kofi ba, kofi dai ɗan ƙaramin kofi.
Tunda kika ce gwangwani huɗu, to ita ma gwangwani ɗaya?
Gwangwani, haka kaman gwangwani ɗaya ake a dafan ta. Gwangwani ɗaya ba wai kafin a dafa ba.
Kuna gane kamar anan dai ɗebo dai ɗan kaɗan haka.
Dai ba da yawa ba. To sai a zuba yeast a ciki. In kuma mutum bai da bukata, optional, zai iya sai bayan ya niƙa sannan zai zuba yeast. Sai a niƙa. So idan aka niƙa, in aka dawo daga niƙa, sai mutum wajen niƙa mutum zai iya saka albasa. Wani kuma zai iya bari ya yayyanka ta.
Wani yana son ya ganta a kai, wani kuma ya baya son ya ganshin ta yake so.
Yanda dai mutum yake bukata. In aka dawo daga niƙa, to sai a zo sai a zuba yeast. In aka zuba yeast,
ga wanda bai sa a lokacin niƙa ba kenan.
Ga wanda bai sa a wajen niƙa ba. Sai a zo sai a sa yogurt kamar shi ma dai kamar gwangwani ɗaya adadin.
To ina iya sa yogurt ɗin sai da na kanti koko dai madaran shanu ake so ne.
A'a, mutum zai iya sa yogurt mai kyau, zai iya kuma saka nono mai kyau. To idan aka saka sai a jujjuya, sai a bar shi ya tashi. To daga nan za mu dawo kan namanmu. Kafin ya tashi. Shi wannan naman za a zo za a dama yana ƙaƙƙe ne. Za a saka shi a wuta. In aka saka shi a wuta, za a ɗan saka citta da tafarnuwa, da albasa za a yanka albasa da sinadarin ɗanɗano da ɗan kayan ƙanshi haka wanda zai kawar da wannan ƙarfin na nama da gishiri. In aka saka sai a bashi ya ɗan tafarfasa. Idan ya tafasa ya ruwan jikin shi ya tsane sai a zo sai a zuba mai a ciki. In aka zuba mai to dama yankakken albasan mutum na gefe zai zo sai ya zuba a ciki. Ya zuba a ciki saka ya miya a jujjuya shi a jujjuya shi ya jujjuyi sosai in ya soyu. Za a bar shi da yanda za a iya ɗan dunkula shi haka ya ɗan yi bol.
Shi naman
kenan. Za a yanayin adadin yanda za a bar shi wajen juyawan ba. To wajen suyan za a bar shi ne irin yanda zai zama za a iya makin bol da shi.
Shi naman. Wannan da kake
yi. Shi wannan soyayyen naman da kake
soyawa. Kuma nakakken nama. To za a soya shi kenan.
That means ba za wai a soya shi ya kai kaman damben nama ba. Saboda in ya kai haka ba zai dunkula.
Kaman ba shi tsoro za a yi kenan.
Za a bar shi. Wani aka zo sai a yi ɗan huci sai a zo sai a yi makin bol ɗin.
Ƙanana-ƙanana.
In ƙanana-ƙanana ba manya ba. Za a yi sai a aje. In aka aje sai a dawo sai mu dawo kan
shi
wancan ƙullu namu da muka saka shi ya tashi.
A rana.
Muka ɗauko za mu saka mishi za mu yayyanka albasa ga wanda bai saka albasa ba a wajen niƙa. Sai a saka ɗan shuga gishiri sai baking powder tunda sashin da aka yi a ranar maybe ya yi tsami. In aka sassaka sai a jujjuya. Sai a zo sai a ɗauko tanda sai a sa ta a wuta. To kun san ita waina ba ta son wuta da yawa kuma ba ta son wuta kaɗan. Daidai. In aka saka sai a saka mai. In aka sa mai sai a ɗibo wannan ƙullun kaɗan a saka. In aka ɗibo shi ɗan kaɗan aka saka sai a zo sai a ɗauko wannan dunƙulallen nama sai a saka a tsakiyar shi.
Guda ɗaya ko biyu?
Fara ɗaya. In aka saka sai a ƙara ƙullu a kai sai a
bar shi. Wato idan misali kina son ki yi ƙullun cikakken ludayi sai ki raba shi biyu tun farko sai a zuba rabi a ɗauko wannan nama da ya ji kayan haɗi a saka a tsakiya sai a lulluɓe shi kuma da wani ruwan ƙullun da na gani.
In gefe ɗaya yayi sai a juye ɗayan gefen shi ma haka za a yi ta yi har a gama. Daga nan stop masa ɗin mai ta kammala. Za a iya yin ta da breakfast a sha da ruwan zafi ko dai wani wani abu dai da ake da bukata amma dai ba a yin ta da miya.
To wani idan misali na ji ban ta in yi kwalle-kwallen nan na nama in ɗauko nama in zuba a cikin kullum fa in soye abina shi ma zai ci ko kuwa dai. An fi son wancan.
An ya saboda zai zama ya baje hakan nan a cikin kullum.
Wannan dai shine dai hanyar da ake
bi. Shine dai hanyar da ake bi.
Suka ce kuma wannan gashi da sauki wannan zai yi daɗi da safe kuwa. Musamman in misali aka ɗan samu saɓani ana so a ba miji haƙuri to kuwa amarya ga dama ya samu a mishi wannan wainar.
Ai kam dai ga masu sha'awar ma wainin gero shi ma za su iya sakawa shi ma a tsakiya tunda duka waina ne. Za a iya.
To har wainan gero kenan za a yi a sa mishi da wannan nama.
Da process ɗin da aka bi shi ma haka.
To ana iya yin amfani da kifi a yi amfani da shi
shi ma. Za a iya yin amfani da kifi. Za a iya ma soya kabeji shi ma.
Shi ma a haɗa mishi kai.
A haɗa mishi a jittun kula.
Shi ma a saka a tsakiya sannan a zuba sauran kullu a soya waina. Wato kana buɗe tsakiya sai ka ga kayan daɗi.
To madalla. To a sauraro zan bar ku da wannan waƙan sai in ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Kada ka bar aikin ka ka ce ka ɗauna wane kowa ya tsaya a nasa kama da wane bashi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin ya baki
gaida Binta da Tawagatta. To duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin. Sai Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.